أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. dan uwa, wannan wani takaitaccen karatu ne akan wannan mawdu'i da muke ciki na hadisin nan da Imam Muslim ya tsara, Allah ya ƙara masa yarda, wanda wasu daga cikin al'umma suka dage akan su sun yi amfani da wannan mawdu'i sun bakanta wa Jannabin Sayyidina Rasulullah. To a gurguje abin da nake son na faɗa a nan shine, kamar yadda na faɗa a sanarwa ta gabata, mun yi imani da cewa littafin hadisi na al-Imam al-Bukhari wa Muslim lalle su ne a sahihin kutub al-musannafa, a cikin tattufa na sunna babu wani sufai su inganci saboda dukka da aka yi wajen ainihin fidda wannan littafai. Amma tare da haka, haka bai taɓa rikin cewa waɗannan hadisai da suke cikin wannan littafai, ko kuma na ce waɗannan littafai da wannan malama suka yi, haka bai taɓa rikin cewa waɗannan ainihin littafa abin da yake cikinsu abu ne maqdu'un bi sihhatihi ba. Idan an ce maqdu'un bi sihhatihi, wato abin nan da malamai suke cewa abin da zai ba da al-ilmul yaqin, ilimi ne yaqinin cewa tilasu wajibi wannan abu ne annabi ya faɗa babu kokonto, wa bittali wajibi ne aiki da shi ga dukkanin mu'mini. To wannan gaskiya ba dukkanin hadisan sahihai ne suke da waɗannan ainihin ƙarfin siha ɗin da suke ba da al-ilmul yaqin wanda yake wajibci yin aiki da shi ba. Akwai hadisai wahiyai, akwai hadisai da isai wanda al'umma sun ainihin ba ta aiki da su. To amma a gurguje wannan karatun namu zan yi dogon ainihin zango ba guda ɗaya ba. To a yau zan ba da muhimmanci wajen nuna misalai, saboda ainihin jawo hankali ga su waɗanda suka tafi akan cewa lallai wannan hadisi na Muslim cewa inna abi wa abaka sunna, wajibi ne a yi amfani da shi. A kuma irin fassarar da su suka ɗauka cewa al'abudin nan yana nufin uba mahaifi ba tare da kowane ta'amili ba, sannan kuma wani tari dole mahaifin annabi da ya haife shi ake nufi. To sun kashe a kan hadisin ne bisa ga cewa ya zo a sahihin Muslim. To don kore wannan shubha, za mu yi wayewa mu gani shin dukkanin abin da yake cikin sahih na al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim abu ne da ya zamana wajibi, in ma ya inganta a cikin littafin yake, in ma ya inganta ainihin ma'anar da suke faɗin haka yake dole a aiki da shi. To a matakin farko, kafin mu yi nisa, zan yi ɗauraya a gurguje akan shi hadisin inna abi wa abaka finnar. Na faɗa a kasu mu da ya gabata hadisin nan na inna abi wa abaka finnar min haisu san dukkanin malamai sun ainihin kore wannan hadisi, saboda hadisin ruwaya ce ta wannan babban malami na tabi'ai Hammad bin Salama al-Basri, wanda kuma ɗalibi ne na Sa'id al-Bunani, wanda Suyuti Allah ya ƙara masa yadda ya yi wani tsokaci a gurguje cewa ba dukkanin marawaita ne suka gani da rawaito hadisin da lafazin inna abi wa abaka finnar ba. Ainihin akwai ruwawi da dama wanda suka zo ta hanyar da yake tafi hanyar ainihin da Muslim ya kawo ƙarfi, wato kamar ruwaya da take ta hanyar Ma'mar bin Rashid, wanda shi kuma Ma'mar bin Rashid malaman jarhi da ta'adili baki ɗaya sun kaddamar da shi ba ma akan ainihin Hammad bin Salama ba, sun kaddamar da shi akan dukkanin wani malami. Har al-Imam az-Zahabi yana cewa la tadummu ahadan ila ma'mar illa wajadtahu yasbiquhu, babu wani malami da za ka gabatar a cikin malaman ruwaya ka hada shi da ainihin Ma'mar bin Rashid sai ka samu Ma'mar bin Rashid ya kere masa ya wuce shi. To a ruwayar da take ba wannan wanda Muslim ya kawo ba, a wannan hadisi na wannan balaraban kauye Ma'mar bin Rashid a tafi ruwaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wannan balaraban kauye inna cewa ya tambaye shi aina abi, yace aboka finna, sai ya tambaye manzon Allah sai ya juya, bayan da ya juya sai manzon Allah ya kirawo shi, sai manzon Allah sai ya ce masa haythu ma marawta bi qabri kafirin fa bashirhu bin nar, dai inda ka wuce ma ka kabarin kafiri ba ma babanka ba, ka gaya masa wannan kafirin dan wuta ne. Kaga wannan ruwayar babu lafazin inna abi wa baka sunna, sannan wannan ruwayar ta malami ce mai kafin hadda wanda ya tsara Hammad, sannan shi Hammad bin Salama Allah ya kara masa yadda duk da ilimin sa, duk da kasance sa siga, amma malami sun yi maganganu akan haddar sa. Har Zahabi yake fadin cewa ma al-ihtiyadu alla yuhtajja bihi fi ma yukhalifu as-siqat, in ana so ai ihtiyadi a addini to kada a kafa hujja da abin da Hammad bin Salama ya saba manyan malamai to inda akwai wannan kaida to me zai sa a kafa hujja da ruwayar da Hammad bin Salama ya tafarruji da ita ta saba ruwayar masu hadda kamar su Umar bin Rashid kuma ruwaya ɗaya ne alfazi aka saba kaga wannan ya nuna wannan yana cikin wuraren da wahami ya samu Hammad ya fade su ba bisa daidai ba saboda haka sai a duka idan na san malaman hadisi cewa ainihin ana gabatar da wato mukhalafatar rawi liman huwa awsaqu minhu kenan cewa wato wannan rawun in ya saba wanda yake shi ba za a yi aiki da ruwaya sa saboda ya saba wanda yake shi kuma a gurguje na bada misali cewa Nasiruddin al-Albani ya bada misali akan Hammad bin Salama din nan kansa a wata ruwaya da Hammad ya saba wanda yake man huwa awsaqu minhu shine Shu'ba a Nasiruddin al-Albani a cikin littafin sa At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu yana bada ainihin bayani akan hadisin nan na hadisul barir wanda a hadisul barir wannan makahu da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a to wannan makahu annabi ya koya masa addu'a dai wanda a cikin ta akwai tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ƙarshen wannan addu'a manzon Allah yana ya ce masa bayan yi addu'a cewa Allah ka dawo mun da raina saboda alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ta yi da yafi raddi basari to a ƙarshen ruwaya akwai wa in kanat hajatun fa'al misl zalik in kana da buƙatar mata daban zaka iya yin wannan addu'ar kai na fila raka'a biyu ka tambayi ubangiji ka nemi ceto ta hanyar manzon Allah sai Allah ya ji haƙƙi Muhammadin kamar yadda yake a hadisi to in ma ta buƙatar ta faru kai haka to wannan wa in kanat hajatun fa'al misl zalik a ruwayar hadisi ruwayar Hammad bin Salama ne bi al-Basri to anan Hammad bin Salama ya saba wa wani malamin wanda yake ya tushe hadda wanda anan Nasiruddin al-Albani yake cewa mu duba da kyau shi anan yana so ya kora cewa ba za ka yi awa tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata bukata ba in ta fadu ka ce Allah dan manzon Allah me ya hujjar sa saboda Hammad bin Salama ne wannan ziyadar wanda kuma wannan ziyadar ta saba wa abin da yake a ruwayar malamin da yake shekarun hadda shi ne shuruba saboda ta anan a aji Hammad a dukkan da yake shekarun hadda albani ya cewa wa alam annahu waqa fi ba'd turk al-ukhra li hadith ad-darib as-sabiq ziyadatan wannan hadisi na wannan makahu a wasu hanyoyin an samu kari guda biyu na farko ita ziyarar Hammad bin Salama qala hadathana Abu Ja'far al-Fadl fa saqa isnadu wa mithlu wa shu'ba ayya ruwayar Hammad ya kawo isnadi irin na shu'ba yace wa kazalika al-matan har matan ma irin na shu'ba illa annahu tafarrahu ba'd ash-shay wa zada fi akhirihi ba'd qawlihi yasaffi nabiyyi fi raddi basari wa in kanat halatun fa'al mithlu zalik yace amma anan a karshe sai aka jayi wani kari a wajen da annabi ya ce kai addu'a ka ce wa shatta'ina bi fi raddi basari to sai aka ji kari Hammadu a tsarwaya sai ya ce wa in kanat halatun fa'al mithlu zalik duk bukatar ta taso maka irin wannan addu'a to anan Nasiruddin al-Albani sai yake cewa wa qad a'alla hadhihi ziyada shaykh al-islam ibn taymiyah fi al-qa'id al-jamila wannan karin nau'i in kanat haja ibn taymiyah ya raunana ta me yasa bi tafarrudi Hammad ibn Salama ta biha saboda Hammad ibn Salama shine ya kadaita da wannan ruwaya mai in kanat haja wa mukhalafatuhu li riwayat shu'ba kuma ya saba wa shu'ba a ruwaya wa huwa ajallu man rawal hadith shu'ba ko ya fi duk wanda ya rawaito hadisin nan girma a darajar ilimin hadisi wa mukhalaf wa hadha i'lan yattafiq ma alqawa'id alhadithiyya wa la yukhalifuha to wannan malamin hadisi ne hadda ya saba wanda ya fi shi a aje na san a kama wanda ya fi shi wannan daidai ne bai taba saba kaida hadisi ba albatta har abada inji albani ya ci gaba da bayanai masu yawa da sauran shi yake yin raddi ga ainihin al-Gumari wanda Gumari ya tabbatar da ainihin cewa wannan tsarin na Hammad ziyadatu sika ne za a yi amfani da shi albani shi anan ba za a yi amfani ba saboda ya saba ka'ida wanda ziyadatu sika ana amfani da ita ne idan bai saba wanda yake shi kafin to abin lura dai anan shine albani anan yana ji abin cewa wannan tsarin na Hammad ba za a yi shi ba saboda ya tabawa shu'ba shu'ba kuma huwa adall man rawal hadith to kuma wannan kaida ce da bata kaida ce ta hadisi dogowa ba a taba taba mata ba cewa rawi in ya taba wanda ya fi shi ba za a aike da tasar waya ba albatta har abada to anan shi ya fada mu to me ne sa a wannan ruwaya ta inna abi wa bakillah Hammad nan ne da aka fada anan wanda kuma anan mu ƙara min gaba ma kafin mu koma kan magana ta albani yayi bayani akan dan ka gane bambancin Hammad da Shu'ba a wannan hadisi muslim take cewa ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ لهما. إن أنت دانا بمبنش حماد الشعوبة، بنت دانا ونش يفيش كرفي. فدوما من ابن حجر فدا عشر طريق. yake cewa Hammad bin Salama suka abid azwatun nasi fi sabit ga muke kin sanin yace amma wata ga yara hidu bi akhiri amma da sharai wasu an samu tagayuri a haddasa summa qala yace al-hafiz kuma ya fada akan shuba shi shubatu min al-hajjaj fitatun hafiz mutqi kana tauriya kiru ya kullu huwa amir al-mu'minin fi al-hadith yace tauriya ce ma shi ya kai martaba amir al-mu'minin a hadisi قلت البايس إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد بن شعبة في هذا الحديث وزيارته عليه تلك الزيادة غير مقبولة. فإذا كان هذا الشيء وانت شعبا جاي جرمت حماد جاي جرمت شعبا جاي حماد. وانت جاي زيادة في الشيء وزيادة سبعة وحماد دي وشعبة. بكارم ده حماد دي وان الزيادة غير مقبولة. بذاك حديث عن مليتا لأنه منافق بمن هو أوسط منه. تبغى ليه سبعة وان دي فيش. سرق أي زيادة شاذة بذاك طبعا. فإنه من عبد الألباني فرع أن الشيني أمسد دسمي يباير عكا عديس محمد بن سلمة لإن أبي وبارك النار نفس المسلم ولكم الشيني كما تأشي وعمار بن سلمة يأيت فرضي دو وجه الرواية سورا ما لما نسكت فيش كارفون حدا باب وان ديكي دو أن الرواية أم باشيبا كما أتنن أخي رواية معمر بن راشد وان الشيما الحاكس إن يكفر أن شيوا لا تدم أحدا إلى معمر إلا وجدته يسبكه تو أنم نيسا المادي نيسا با وان دي فيش amma suka kashe waɗannan mutane cewa sai an kabi ruwaya amma da anan ba za a tabbata ainihin Ma'mar ba saboda haka kaga anan akwai logistics nabi wanda shi yasa kalmar da take da nauyi akan ƴan uwa da dama cewa ma suka yi wa kafir waɗannan mawdu'an to lalle ba fara sunan da kuma da a ce kiyaye suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan abin da yake cikin da shi kuma su yake fewa akan sa to idan muka kalli wannan a za mu fahimci cewa wannan hadisin a mataki na sanadi in mun kalli shi a mataki na sanadin sa zamu ga sanadin sa yana da matsala irin wannan matsalar ta sa ainihin al-Albani da Ibn Taymiyyah suka rabbi hadisi barik to irin matsala ce a cikin wannan ainihin hadisi na Ibn Abi Wabah dinna a matakin farko sannan a mataki na biyu hadisin Ibn Abi Wabah dinna dinnan da ya zo a ainihin sahih na Imam Muslim dole a rabbi sa saboda mataki na biyu ya ta anan ya saba rawi ne to a mataki na biyu kuma ya sabawa asalin da yafi asalin sunna menene usul wa'inda yake sune asalai na kafa hujja na al-ittizal a gurin usulu sune al-qur'ani sannan sai hadisi sannan sai qiyasi da ijma'i duka dai tartibin da malamai na usul suke da shi to idan hadisi ya ci karo da ainihin hadisi ma wanda qiyasi shi karfi ana ajiye shi ina kuma ga wanda suka da qur'ani to wannan hadisin a zahirin matanin sa sanadin sa yayi karo ya saba ruwa da fishto mutanen sa yayi karo da ayoyi da dama wanda zamu yi kansu a mahadarori na gaba to abinda nake so na tantance mana shine ashe wannan yana mana ba kawai dan hadisi ya zo a musulmi sai mu rufe ido kai sai mu ce hadisi mai ingantacce ne kadai saboda musulmi ba wannan asali shine abinda wannan lakkace a takaice zaka kalla zan bada misali a gurguje akwai hadisi da dama wanda malamai sun sani sun zo a cikin sahihu muslim ko a sahihu Imam Bukhari amma malamai sun yi wannan rabin hadisi amma kafin ci gaba ba ina fadin cewa ba ina yin wannan kafin ne da nuna cewa sahihul bukhari sahih Imam Muslim ba littafa ne masu wannan daraja da girma da asu abu a hansu ba haka nake ji ba idan ina nufin akwai ka'idoji da malamai suka ajiye na ilimi a fahimta da kyau ka'idoji na ilimi wanda wannan ka'idoji sune na aulai sune na iya na gane cewa hadisin nan zuwan sa a bukhari ko zuwan sa a muslim ya bashi latifin a karbe shi wato kadan ko kuma akwai wadansu maganganu akai wadanda za su iya togace shi ko da yau a bukhari da muslim to akwai irin wannan hadisi da dama wanda zamu bada misalai da yawa akai malamai magabata da dama su yi magana akan wannan asai cewa akwai abubuwa da suke sa ayi raddin hadisi ko da hadisi ne yana cin asahihai wannan asali ne da shi zai sa mu jinka wannan matsalar kada wani ya kara fitowa shi hadisin nan yana a musulun shine hujja sanayyin batanci ga mahaifa na ba su farki الخليب البغدادي اكل ذاته الفقيه والمتفقه جاي magana akan ainihin sai yaya ake karbar hadisi wanda yake yazo a cikin sahihai ana karbar sai ido a rufe ko kuma akwai hanyar da ake bi a tantance ko da yana a cikin sahihai ne wannan hadisi hadisi ne wanda za a iya ajiye shi ba za a aike shi ba الخليب البغدادي اكل ذاته الفقيه والمتفقه جزء من فرقه شافه 132 yace idza rawat sifat al-ma'mul خبر متصل الاسناد اذا مالمن حديث ثقه يروي وانا حديث وانا كما وانا ثقه ني امنتشه حديث ده يروي متصل الاسناد الاسناد ده يانا ده اتصالي واتو كان ري حديثي وانا كده شرط الصحه هنا يتورد بامور to wannan hadisin za a yi raddin sa bi umur saboda wadansu al'amura kamar haka ahaduha an yukhalifa mujibatul uquq abin farko a ce wannan hadisi ya tabawa mujibatul uquq abubuwan da hankali zai iya karba abubuwan da hankali ne ke zai wuce ka gane cewa ba hadisi bane saboda addini yana ba hankali muhimmanci yace fa yu'lamu bi qulani to a da hadisin nan ya tabawa mujibatul uquq to tace za a gane hadisin da rai dai bane ba li'anna shar'a innama yaridu bi mujawizatil uquq saboda shari'a tana yin magana ne da abubuwa lalle hankali zai iya yin ma'ana zai iya gane shi wa amma bi khilaf al uquli fala amma abin da yake ya saba hankula to shari'a ba ta kasata zuwa gane kaga akali na farko da raddin hadisi wanda yake tuka ne kawo shi kuma ikrarin ka mutasili ya saba wa hankula yace sannan wasani abin biyu an yukhalifa nafs al kitabi was sunna an yukhalifa nafs al kitabi ay sunnat al mutawatir hadisin nan ace ya taba wa nassal alqur'ani sarihan alqur'ani ya fadona abu sai zama wannan hadisi sahihi karatun da yake ciki yayi mu'arada ya taba abin da yake cikin nassal alqur'ani sahihi al sunna al mutawatira ko kuma ya taba sunnan manzon Allah mutawatira ma'ana mutawatira mutawatiri da ma'ana na ilimi wanda kai tawatiri kai yawan da malamai da yawa sun rawaito ta yayi shura da ko ma'anarsa yayi shura ko kuma lafazin sa yayi shura kamar yadda yake a wurin malamai na hadisi to sunna yake mutawatira sai wani hadisi sahihi na wani thika da sanadin yake cewa ya saba wa hadisi mutawatir to ba za a yi aiki da shi ba a mataki na biyu fa yu'lama annahu la asla lahu anan za a gane wannan hadisin bai hukunci aw mansukh to kuma hadisin nan an shafe shi shi ya saba a rubuta shi tawaturi ba wa salisu na uku an yukhalifa al-ijma hadi hadisin nan ya saba wa ijma'in malamai to wannan abubuwa guda uku al-khabib al-baghdadi yake cewa suna cikin abubuwan da suke sa a yi raddin hadisi ko da kuwa wannan hadisi wanda ya rubuta shi suka ne amintacce wanda malaman usul fiqh suka kallon min shuzuz wal illa kin shine ma'anar al ma'mun ana babu wani shuzuzi a ruwaya ta ba wata illa a tsakar da shi sannan hadisin muttasil al isnad sanadi mai kyau kaga dai kamar sharadan nan da aka gina sahihain akai to idan hadisin yazo amma ya taba wani abu guda uku ya taba mujawizat al uqul ya taba wa nafsul kitabi aw sunna na uku ya taba wa al ijma to anan al-Khabib al-Baghdadi yace wannan hadisin za a yi raddin sa to bayan al-Khabib al-Baghdadi shi sai ne faɗi wannan malamai da dama wanda a duniyar musulunci sun yi ana sun isa a kalle su a matsayin hujja sun yi wannan magana irin ta al-Khabib daga ciki kafin na yau kasa da Sheikh Ibn al-Qayyim inda Sheikh Ibn al-Qayyim yana cikin al-mutaakhirin amma wannan magana ta al-Khabib al-Baghdadi Ibn al-Qayyim yana da irin kobo da kobo a cikin littafin al-Manar al-Murid to amma kafin mu zo nan bari mu yi magana da ainihin al-Imam An-Nawawi Allah ya kara masa yadda ya yi irin wannan magana a cikin sharh na sahih muslim mashhur na sabu sunan albarka Nawawi yayi magana yake cewa wa zahada ba'd al-muhaddithina ila anna al-ahad allati fi sahih al-bukhari aw sahih muslim tufid al-ilma duna ghayriha min al-ahad yace wasu daga malaman hadisi sun tabbata cewa ahadithul ahad sune dai waɗanda ba mutawatirai din can ba da ainihin al-Khabib ya wada ahadithul ahad wanda suka zo a cikin al-Bukhari ko a cikin sahih na Imam Muslim to wasu malaman hadisi sun ce wannan irin wannan hadisan tufidul ilm za a dauke su a cewa hadisai ne mafaqahu an bi sihhatiha ma'ana abin da suke ciki yankacce ne babu ja dole a dinshi in ji su malaman yace amma fa duna ghairi halin al-ahad banda sauran ahadith al-ahad sahih al-bukhari wannan na bukhari da muslim ne su kada yake ne sai ce amma na wuri ka wannan magana sai ce amma fa wa kad qaddamna hadha al-qawla wa ifalahu fil usul sai amma wannan magana ta su a baya can mun fade ta kuma mun nuna magana ce ba dila ba ta da kyau ba haka take ba a fasalan da suka wuce din mun a baya mun ainihin nuna ba haka bane ba kaga ashe ruwayan ma da yake wasu sun tafi ya kure ta ya nuna ba haka bane kuma ya fada qaddamna ala qawli wa ifalahu mun fada ba daidai bane ba hadisin da yake cikin hadisul ahad na bukhari da muslim suma ba suna bada fa'ida suna sanar da al-ilm al-yaqin bane ba suma zannin sai ce a wani da dai sai gaba magana tana suru sai yake cewa wa amma man qala yujibul ilm ya dai sai wanda suka ce khabarul ahad na cikin sahihai suna bada ma'anar al-ilmul yaqin hadisan ne maqru'un bi sihhatiha sai ce wannan fa huwa mukabirul lil hayy ne yace wannan mutum ne janidi wanda yake jayayya da abin da yake a fili yace wa kaifa yahsulul ilm wa ihtimalul ghalat wal wahm wal kadhb wa ghayr zalika maqdu' mustarq ilayh taya ya zaka ce hadisul ahad hadisin da rawun sa din ba mutawatiri bane taya zaka ce hadisin nan yana bada ma'anar ilmi na yaqini tare da cewa ihtimalul ghalat wal wahm wal kadhb akwai ihtimalin za a samu galadi a gurin rawun nan da haddasa za a samu wahayi za a samu ƙarya ma duk wannan ihtimalolin idan yau gaida zalika wani ihtimal ma da yafi wannan duk za a samu duk mutadarruku da ne duk zai iya fada wajen wannan guda ɗaya to ya zaka ce zai bada ilimi na yaqini sharhin muslim in aka duba juz'i na farko shafi 131 za a ga wannan kaza shi a gun nawawi ma ba kabir wa ainihin al-qadi al-baghdadi ba khabar akhbarul ahad cikin sahihai ba maqru'un bi sihhatiha bane ba hadisai ne wanda dole kowanne yana ainihin yanke tilas ai aiki da shi ba in ya saba wadannan abubuwan da al-qadi ya faɗa ba za a yi aiki shi ba za a yi raddi sa kai ba ma ainihin nawawi ba barani ainihin kasa kasa saboda wadannan al-qadi al-baghdadi da nawawi dalibai na ilimi sun san in an magana ta ilimi daliban ilimi za su gamsu za su gane to amma akwai abin da ke damun duniyar mu ta yanzu shine ilimi bisa fahimtar malami na ko bisa da kungiya ta to duk gaskiya da zan je in ba ta fito daga wannan kuma zan yadda ba to wannan kaidoji har malaman da waɗanda suke da irin wannan aqida suke dangantuwa da su su suma sun tafi akan wannan magana cewa lallai hadisan da yake cikin sahihi bukhari da muslim duk da ingancin su ba suna bada labari ne na kadai la yufidu al-ilm al-qadhi ba ka cewa a karshen nan al-albani amma kafin na zo kan magana al-albani Shamsu Din Ibn Qayyim Allah ya rika da rahama yana da littafi al-manar al-munif fi sahih wa da'if shi wannan littafin ba ma sai nayi kotun wata kalma a ciki amma akwai al-manar al-munif Ibn Qayyim Allah ya kara masa rahama da jin kai yayi bayani ne akan abubuwan da su za a iya gane raddin hadisi sai za a iya raddin hadisi ba duka ka'idan malaman jarhi wa ta'dili ba sai za a iya gane wannan hadisin za a taba ko za a iya raddin sa to a cikin abubuwan da mutum in ya kalla zai gane hadisi ne ba da hadisi ne ba shi da asali kamar yadda Ibn Qayyim ya zana a cikin al-manar al-muni to ya faɗi cewa akwai wannan abubuwan da al-Khatib al-Baghdadi ya faɗa cewa kaga hadisin nan ya saba wa kwata-kwata an ta anya ko mai mata qawmu shawahid al-aqliyya ala budu kwata kwata hankali bai taba karbar sa da faru ya faɗi wannan sannan ya faɗi cewa hadisin nan ga an yi khalifa sahih al-qur'ani wa sunna ya gaba ga zahirin sahih al-qur'ani wa zahirin qur'ani ya saba bai sahih sunna ya saba mata yana cikin abubuwan da ya faɗa wajen guda goma da ake gane to wannan hadisi na inna abi wa baka sunna bayan wannan nakadin da muke asali da mutane ya saba wa sahihul qur'an ya saba wa mutawatir sunna ya saba wa hankali na qur'an saboda haka har a gurin malamai na hadisi ashe ga hadisi in yazo a sahih muslim kawai ake rufe ido a ce wajibi ne hadisi nan dole a aiki da shi ba ko da ku za a samu wata balbala ta bayyana in an bi ainihin irin abin da wadanda suke fara akan to a ƙarshe da zuwa ce albani to albani ya fi waɗannan magabatan ma ainihin magana sahiha akan cewa shi albani a gunsa duk wanda ma yake yin ta'assubi duk wanda ma yake ganin sahihul bukhari da sahih imam muslim abin da yake su dole ali to albani yana ganin cewa wannan ainihin muta'assibi dan kungiya ne ba gaskiya yake bi ba san zuciya yake yi kuma jahili ne haka albani ya faɗa ya bada misali cikin silsila as-sahiha ina jin na shida ne ba ina jin bane na shida din sa shafi na 39 ya bada misali akan wani hadisi to ga abin da zai albani ke cewa akan wani sanadi albani cewa fa aqul hada shuzuz fi hada alhadith yace wannan shazancin da aka samu a wannan hadisin wanda yayi magana akai ba a hadisin inna abi yake magana akan wani hadisi to wannan shuzuz da aka samu a cikin wannan hadisin wanda kuma hadisin da yake ga dinya cikin bukhari da muslim cikin muslim to wannan shuzuz da aka samu a wannan hadisin misalun min asharatil amsala a duk kalmar nan daya ne daga gommai gommai fa ba wai biyu ba gommai kaga ko da guda 30 aka samu ai gomman da yawa to dai ne daga gommai na misalai allati tadullu ala jahli ba'din nashi'i wanda wannan misalan suna nuna jahilcin da ke tattare da yaran mu da suke tasowa ke karambanin karatu annashi'ina alladhina yata'assabuna li sahihi al-bukhari wa kadha li sahihi muslim yaran mu annashi'ina suke tasowa suke rufe ido bisa kungiyanci suke rufe ido dole abu bukhari dole abu muslim ta'assuban a'ma makahum bi rufi wa yaqta'una bi anna kulla ma fihi ma sahih suke cewa dole da abin da yazo a ciki sahihi ita da wannan misalai ne sun fi gommai da sai nuna jahilcin masu wannan magana a gurin albani duk wanda ya yance da cewa duk abin da yake cikin bukhari da muslim duka sahihi ne albani ya fanta shi da cewa jahili ne muta'assibi ne kuma makahar ta'assubanci yake bai ma gane hanyar karatu to kada mu je mu ta ba da abin karatu da yawa a gurguje baran ba da misalai biyu ko uku wannan maganganun malamai ne akwai hadisi da dama amma bara da ba da misalai biyu ko uku a cikin bukhari da muslim mu ji me malamai suka ce akan irin wannan hadisi misali a cikin sahihu na imam muslim akwai hadisi da dama wanda yake malamai sun fi radi sun fi zuwa nan misali akwai hadisin nan na khalqut turba cewa Allah ya halicci kasa a kwana bakwai wanda zamu ga ibnu kasir ya kawo wannan magana a tafsirin fadin Allah ta'ala huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma sawa ila as-sama'i fa sawwahunna sab'a samawat hadisin nan ya shura da hadisin khalqut turba cewa an halicci kasa a ranar asabar an halicci kaza ranar lahadi kaza ranar litinin a hadisin ya nuna kwanaki bakwai din nan duka kowace rana akwai abin da aka halitta to amma maganar da yake cikin hadisin shine hadisin ya nuna Allah ya halicci duniya da abin da yake ciki a kwana bakwai yayin da Qur'ani kuma ya ce ya halitta ne a kwana shida Allah yana fadin yayi wannan halitta ne wala khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam kwana shida babu asaba to amma a wannan hadisi na Imam Muslim an yi halittar ne a kwana bakwai to Ibn Kathir da yazo kan wannan hadisi turba a tafsirin shi a tafsirin wannan ayata huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Ibn Kathir sai ya cewa hada al hadisi min gara'in sahih muslim wannan hadisi yana cikin hadisai garibai wato ban mamaki da daura kai da su ba su sahih muslim yace wa qad takallama alayhi ali ibn al madini wal bukhari wa ghayr wahid min al huffaz ali ibn al madini da al imam al bukhari kai da ma wasu ba daya ba daga cikin manyan mahaddata duk sun yi magana mara kyau akan wannan hadisi wa ja'aluhu min kalam ka'b al ahbab sai cikin hadisin nan magana ka'b al ahbab ne ma magana annabi bace aka lika mai wa anna aba hurayra inma sami'ahu min kalam ka'b al ahbab abu hurayra yaji hadisin nan ne daga zantukan ka'b al ahbab wa inma ishtabaha ala ba'd al ruwat to wasu daga rawayen hadisin ne sai suka yi rafi'in su suka ce hadisin nan daga annabi ne faja'alahu marfu'a yace wa qad harara zalika al bayhaqi bayhaqi ma ya bada amsa yayi tahdid cewa wannan hadisin wahamin rawaye ne magana ka'b al ahbab ce amma suka ce annabi ne faɗa ko ba annabi ne faɗa ba ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa yayi magana akan wannan hadisi na khalqut turba hadisi turba na sahih imam muslim shi ma ga abin da faɗa kamar yadda dalibin sa ibnu kasir ya faɗa yana cewa wa kadhalika rawa muslim hadisa muslim ya rawaito hadisin nan na khalaqa Allahu turba yawm as-sabt Allah ya halice kasan nan a ranar asaba yace amma wa na za'u fihi man huwa alamu minhu amma wannan sifa muslim ilimin hadisin sun ce ba mu yadda ba ba haka bane كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما فبينوا ان هذا غلط ليس هذا من كلام النبي فكي wannan rikicewa ce galabi da zatan annabi bane wal hujjat ma haula yace kuma su ne da gaskiya in ji ibn taymiya fa inna qad tabata bil kitab was sunna wal ijma saboda qur'ani da sunnan manzon Allah da ijma'i kaga tunda ganin zaka ga maganar malaman tana zuwa ne fa aga tunda sun al-Khadul Baghdadi ya ce hadisin kai ya saba Qur'ani kai ya saba sunna kai ya saba ijma'i ya tun ma'ula ita to wannan hadisi na Allah Allahu turba ya inganta al-ittafin Allah da sunna da ijma'i anna Allah ta'ala khalaqa as-samawati wa al-ardha fi sittati ayyam qala shida Allah ya al sama da kasa wa anna akhir ma khalaqahu huwa adam halitta karshe shine annabi adam wa kana khalquhu yawm al-jum'ah Allah ya al shira na juma'a wa hadha al-hadith al-mukhtalaf fihi yaqtadi anna أنه خلق ذلك في الأيام السبع. أيش هو النهار ديسم كم يرجع توا؟ ينا نفسي كنا الله هل تعرفنا بكرة؟ saboda haka wannan hadisin malaman hadisi su Bukhari su Muslim sun yi raddin sa a su Bukhari su Ibn Ma'in su Ali al-Madini wadanda Ibn Taymiya ce su ne a'lamu min al-Imam Muslim sun yi raddin hadisi kaga ashi ba magana karfe da bace ai yazo a Muslim to in da ara gaba kaga su ai wannan Muslim ne kawai to ba Muslim din ba hatta ga ainihin shi kansa ainihin sahih din na al-Imam al-Bukhari Allah ya kara masa yarda shi kansa din akwai ainihin hadisi wanda malamai suka yi irin wanda ko sun zo a cikin sahih na al-Imam al-Bukhari misali a gurguje akwai hadisin nan na muhajatul jannati wallah hadisin jayayya da didad da akai tsakanin wuka da aljanna Bukhari ya rawaito wannan hadisin da cewa hadisi ne lamba ta 7449 wuta da aljanna sun yi jayayya aljanna ta gaya wuta ta gaya wa aljanna usirtu bil mutakabbiri wal jabbar an fifita an zabe ne da ainihin manyan masu jin kai manyan masu mulki masu isa su ne